بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara yabo da jinjina da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ja rayuwar mu ya kama wannan yini mai tarun albarka yinin lahadi daren litinin wanda yau muna ɗaya ga watan ɗaya na sabuwar shekarar musulunci 1446 hakan ya yi daidai da yau muna yini na 7 ga watan 7 shi ma miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarun albarka wanda ke daura da gidan Alhaji Salame nan ginan unguwar Buba Shango a fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na Umdatul Ahkam min kalami Khairil Anam littafin babban malami al-Allama Al-Sheikh Al-Hafiz Abdul Gani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci daidai wannan yini kuma a daidai wannan lokaci idan masu bibiya ba su manta ba darasin mu da ya gabata mun karanta kitabul qisas littafi da yake magana kan qisasi ma'ana idan kai laifi shari'a ta tabbatar da kai ta yi makwatan kwacin abin da kai fa man itada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma atada alaikum wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi duk wannan ayoyi ne suke magana kan qisasi kuma qur'ani dama yace wala kum fil qisasi haya ya ulil albabi la'allakum tattaqun mun karanta hadisai a cikin babin masu yawa har mun zo number hadisi ta 359 zamu tashi hadisi na 360 daidai insha Allah wannan kuma shine darasinmu na 44 a wannan littafi darasinmu na 44 kenan insha Allah zamu tashi hadisin Umar bin Al-Khattab maliki cewa shafi kuma na 74 a littafi page na 74 maliki cewa an Umar bin Al-Khattab radiyallahu an hadisi daga sahabi babba Al-Faruq خليفة نبيو بايان وفاتي مازان الله صلى الله عليه وسلم واندشيني ألوكا تنسى أتكين أتب من ناسا أقومنا تنسى شيني تبتد دا كالندر مسلمش شي عمر لن كطب يتي آيان فايد هجرة أدنغا مسلمية دنغا إرغا شكرون هجرة أتكين كالندر ستا مسلمش الله تعالى يقاري دادش كما شيني واندكا سام فتوحات ديو ألوكا تنسى an samu bude garuruwa wanda da musulunci bai shiga ba a lokacin Umar dan Khattab Allah ya kare yadda da shi a lokacin sa musulunci yayi karfi sosai an samu dukiya mai yawa an samu karfi da aika wakilai a sassan duniya wakiltar musulunci a wancan lokaci kuma kada mu manta iya cikin wanda aka musu albihir da aljanna manzon Allah da bakin sa mai tsarki ya ce Umaru fil janna Allah ya kare yadda da shi kuma ya haifi ya mai suna Hafsa bint Umar ya aura wa manzon Allah ita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi ma kuma ya auri yar gidan Ali bin Abi Talib mai suna Ummu Kulsum Umar ya zama sarkin sai na Ali Allah ya kare yadda da shi ya auri yar gidan Fatima radiyallahu anha kuma kada mu manta Umar dan Khattab shine mahaifin Abdullah bin Umar da Ubaydullah bin Umar da sauran ƴaƴansa wanda waɗannan biyun dai sun fi sanuwa ta hanyar ilimi da kuma in ban manta ba ya iya da mawafaqat da Qur'ani sun kai wajen guda 11 malamai suke cewa Umar zai bada shawara sai kuma Allah ya saukar da aya ta yi daidai da shawarar da Umar ya bayar daga ciki akwai ayar da Allah ya ce sahabbai in sun shiga gidan manzon Allah sun ci abinci to kan zauna zaman hira su fita kuma kafin ayan ta sako sai da Umar ya bi manzon Allah shawara ce ya rasulullahi ni ina ganin idan mun ci abinci to kowa ya kama gaban san albarka da iyalanka kai ma ba maki da abin da zaka tattauna da su sai Allah ya sauko da aya cikin suratul ahzab daga cikin mawafiqat na Umar akwai ayan hijabi ayan da Allah ya ce ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alayhinna min jalabibihinna ai ce manzon Umar sai da biya manzon Allah shawara matan musulmai su dinga lullube jikunan su idan za su fita sannan kuma sai aya ta sauka akan wannan so da ka iya da wannan abubuwan a Qur'ani suna da yawa Allah ya kare yadda da shi shi Umar yake cewa annahu tataran nas fi imlasil mar'a daga cikin kwarewa ta shugabanci akwai neman shawara tunda Allah ta'ala hatta ma'aikin Allah yana cewa da shi wa shawirhum fil amr kai shawara da ma'abota hankalin cikin mutananka to shi ma Umar yayi shawara da kabinin nasa kuma shi Umar dama gwamnatin sa a galabiya muqarraban sa a gwamnati duk mahadajan Qur'ani ne duk mahadajan Qur'ani ne yasa daga yayi wani abu wanda zai kawo kuskure ko wani zamewan kafa he sunatar da shi to sai yayi musu shawara game da dan dake cikin uwarsa wanda yake cewa dan tayi idan har wani yayi sanadiyar mutuwarsa wajen bugun uwar da yayi kuma ta haife shi ba rai ko wani abu makamancin wannan to shi wancan da ya aikata wannan aiki na kashe dan cikin uwa me za a yi masa ana fahimta da yin shawara da sauran sahabbai fa kala Mughira bin Shu'ba radiyallahu an akwai sahabi Mughira bin Shu'ba Allah ya kare yadda da shi Mughira yake cewa shahidtu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qada fihi bi qurra abdin aw ama Mughira bin Shu'ba yake cewa Umar dan Khattab da ya shawarce su ya za a yi da hukuncin dan da aka kai cikin mahaifiyarsa sai Mughira yake cewa ni na halarta ina gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukunci da wanda ya kashe dan da ke cikin uwarsa to diyarsa shine ya bada bawa ko baiwa ana fahimta ya bada bawa mai lafiya ko baiwa lafiyayya ga wanda ya kashe wa da a cikin cikin uwarshi ana fahimtar wannan fakala la ya'tiyanna biman yashhadu ma'ak sai Umar yake cewa to shikenan mun ji amma ka zo da wanda zai ma shaida magana ka ita kadai mun yadda kai ba makareci bane amma ka zo da wanda zai karfafe ka ku duba yanda ake kafa doka a musulunci Umar bai zargin Mughira da ƙarya ko abin da ya kama da haka amma yake so a ƙara samun wani bakin da ya ji ko wani kunnen da ya ji lokacin da manzon Allah ya wani hukunci kuma haka Zaidu bin Sabit ne lokacin da aka nada shi wanda zai tattara alqur'ani mai girma in an kawo in sahabi ya zo da aya sai an samu wani sahabin ya ce shi ma ya ji wannan haka aka yi ta yi sanaka da alqur'ani mai girma to Umar dan Khattab ya ce to ka zo da wanda zai shaida kan wannan bayan kai ya Mughira fa shahida ma'ahu Muhammad bin Maslama to a lokacin akwai Muhammad bin Maslama shi ma ya ce ya shaida iya gon shi ma aka yi wannan sai Umar ya sa wannan ya zama doka a cikin musulunci ana fahimta imlasil mar'a shine an turkiya jenini ha mai ta shine ayi sanadiyar fitar dan cikin ta a mace kamar wani abu da aka yi mata yasa ta haifi dan bare ana fahimta an abi huraira hadisi na gaba daga abu huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi sunansa kuma abdurrahman bin sakar ad-dausi yake cewa iqtatalat almar'atani min Huzail wa ansu mata guda biyu suna rigima a cikin kabilar Huzail mata guda biyu suna fada faramat ihdahum al-ukra bihajrin sai daya ta jefa daya da dutsi faqatalaha sai ta kashe ta wa ma fi batniha har dan da ke cikin ma ya mutu lalle wannan tayi ta'adi an bayyana kuma kaga rigimar fada kenan fada baya zuwa da alkhairi duk abin da aka yi ma kai hakuri idan ka biya zuciya kuma sai kai nadama idan ka biya zuciya ka ki kai hakuri sai kai nadama nadamar da ba za ta fushe ka ba
kunga ita wannan mata da ta san za ta yi hakan da hakuri za ta yi abinda zai jawo ta yi kisan kai har ma kuma ta kashe dan dake cikin wanda ta kashe kaga abin yayi mata yawa wannan saboda duk wanda sabani na magana ko sabani na fahimta ya hada ka da wani to magana abin har in ba ku fahimci juna ba kowa ya shiro kawai ko ka tashi ka bargon ko ya tashi ya bargon wannan shine maganin dukkan wata rigima ko husuma amma matukar za a zauna a dinga musu ana cacan baki ana fada ana mayarwa to shi dan abin da yake zo kenan zugawa yake ya taba wancin ya taba wannan ya taba wancin ya taba wannan har ku hadu kuma ku yi ta'addancin da kowa zai ki nadama kuma farka wajibi ne mu dinga aiki da hankalin mu mu dinga duba ka ba idan abin nan ku ya faru me zai kasance a yanzu a matsayin ka na cikakken mutum kamili mai kula da addini la qaddara la shaytan ya saka rigima da wani ko ta cacan baki ne bayan kun gama sai kana jin kunya kuma har ma ana kwatance ai da wani da zai da aka raba sai da kai da kai tsakanin su kaga wannan bai yi ba bai yi ba amma an kai hakuri sai kuma ya wuce sai ya kara daraja ka kara kurjini kara kima kuma Allah ta'ala ya fitara maladan ka lokaci daya ana fahimta ita wannan mata ga abin da ta yi daga fada ta jefi wacce da dudu ta kashe ta dan cikin da ma ya mutu faktasamu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai aka daga maganar ta kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna diyata janinha gurra abdin aw walida sai manzon Allah ce dan cikin da ya mutu sanadiyar an jefi uwarsa ta mutu to shi diyar sa a biya bawa lafiyayye ko baiwa mace lafiyayya ana fahimta wa qada bi diyatil mar'a ala aqilatiha sai kuma yace ita wanda aka kashe din kuma diya za a biya ana fahimta shi dan cikin ga abin da za a biya a biya a samu bawa ko baiwa a bada shi a madadin wannan dan tayin cikin shi kuma ita kuma matar da aka kashe ma'aikin Allah sai yace diya za a biya diyan raquma 100 kenan a yanzu sama da miliyan 400 da wani abu a fahimta yine diyan rai a musulunci kuma ala aqiliha sai aka ce danginta yayyanta kannanta gwaggwanninta ummominta ƴaƴansu duka babbanninta duk haka za a taru dangi kaman dai ana biki ana fahimta to haka za a raba wannan diyar wani samun ka da yawa to wance yar uwarka ta jawo kanta diya za a biya saboda kai raƙumi biyu za ka kawo kai kuma kawo raƙumi uku idan mutum ma'aikacin gwamnatin tarayya ne sai ya ce ka raƙuma huɗu ko biyar haka ko yau haka dai za a kakkasa gwargwadon ƙarfinka gwargwadon samunka za a raba wa dangi duk sai an tara wannan diyar sannan sai a gabatar zuwa ga wanda za a ba su diyar kine aqiliha akan dangi za a rarraba kuma hikimar shi ne har inda ganganci ne ko wani abu wanda ya kama da haka to za ku taru ku yi mata fada ka san dan adam duk kudin sa baya son fidda kudi akan abin da yake ganin kamar asara ne duk kudin shi saboda ka fidda raƙumi ɗaya ko biyu ko kudin su ka ji zafin fidda kudin sai ku haɗu kuma ku mata fada in ma da duka ku da keta akan nan gaba kanta ƙara ja muku wannan musiba din wannan shine hikimar musulunci madalla da musulunci ana fahimta shine faqada faqada bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna diyat janini hawura abdin aw walida kuma yace faqtasamu ko kuma waqada bi diyatil mar'a ala aqili ila aqilatiha wa warasaha walada ya yanta he suka gaje ta wannan diyar da aka biya sai ya yanta suka gaje ta wa man ma'ahu da wanda yake tare da yayin wajen cin gado kamar miji in yana da iyaye da sauransu fakala hamlun bin nabiga al-huzali akwai wani mai suna hamal bin nabiga bin nabiga al-huzali ya tahi sai fakala yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah kaifa agramu man la shariba wala akala ta ya za a buga diya akan wanda bai ci bai sha kamar iya so ya koma wancan hukuncin da aka yi na dan cikin kenan tunda da ne a ciki bai ci bai sha to ta yaya za a buga garama kamar tara akan sa har a biya bawa ko baiwa wala na baka ko gashi baya magana walasta halla bai zo duniya ba har ya bude baki yayi wani abu a jiransa. Ana fahimta? Sai yake cewa manzala ya za a hukuncin haka ya faru. Famisulu zalika yudal, sai yake kwatankwacin haka ne, ina ganin manzala kamar an tsawaita haka, kamar abin an tsananta. Fakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzala ke cewa inna ma huwa min ikwani kuhan, kai dai dan uwan bokaye ne. An gane ko? Kai dai dan uwan bokaye ne. Kaga manzon Allah magana ce mai kaushi ya faɗa masa, tunda har ni nayi hukunci bai kamata a ce kai magana ba. Tunda Allah ya ce wa ma kana lil mu'minina wala mu'mina idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Indai Allah da manzo suka yi hukunci to ba a san ka ce wani abu. Inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi yahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Duk abin da manzon Allah yi to haka zaka ce, shine alamar imani kenan. Ana fahimta? Ma'aikin Allah sai ce kai dai min ikwan lakuhan, kana cikin yan waje bokai, min ajali saji'i alladhi saja'a, domin yace a malla shariba wala akala wala naqa wala stahalla, shine saji'in ai. An gane ko? Ko kace kafiya kamar saji'i ne, duk magana ta kare da wasali daya, da wasali iri daya, da wasali iri daya, da kuma su Larabawa dama Allah ya ba su wannan hikimar. Yace irin wannan to kai dai kana da alama da yan uwan bokai. Hadisi na gaba daga Imran bin Husayn, Allah ya kare yadda da shi. Anna rajulan ghadda yada rajuli fa naza'a yadahu min fihi. Imran bin Husayn yake cewa anna rajulan, wani mutumi, ghadda yada rajulin, ya kama hannun wani daga cikin mu, wani mutum ya cije shi a hannu, yana ghadda, ya kama hannun sai garza mai cizo. Fa naza'a yadahu min fihi, har ya cire masa hannu, har ya cire hannun iya cikin bakin shi. Fa waqa'at saniyatahu, shi zafin da ya ji fisgar hannun da zai yi shi ma sai zubar masa da haƙoran bakin shi. Ana fahimta? Sai ja shi ma zafin fisge mai yatsa da yi sai bigi bakin shi har haƙoran suka zuba. Faktasamu ila nabi sallallahu alaihi wasallam, ita ma sai aka daga magana aka je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, sai yake cewa ya kuttu ahadukum akahu kama ya guddul fahal, yanzu ɗayan ku ya kama ɗan uwansa ya garza mai cizo kamar doki, kamar doki ya ciji ɗan uwansa a matsayin ku na mutane masu hankali, har abi hada kwaɗe kama ɗan uwansa ya ciza kamar doki. Sai ya ce la diya talaka, kai ba ka zo ta diya. Ba diya. Me yasa ba diya? Domin rigima suke yi. Faɗa ne, shi ma da ya samu nasara a kansa haka zai masa. Haka ne, ya sa rigima ba ta zuwa da alkhairi. Haƙurin nan dai ya fi. Wani hukunci da ma'aikin Allah ya irin wannan yake cewa, idan musulmai biyu suka haɗu suke rigima, faɗa har da makami, har in ɗaya kashe ɗaya, to ma'aiki ce fal qatil wal maqtul fi nar, da wanda ya kashe da wanda aka kashe duk wuta za su tafi. Sahabbai suka ce haza qatil fa ma bal maqtul ya rasulullah, wannan da kisa yayi in ma an ce zai je wuta wannan ya jawo kan shi, to amma wanda aka kashe fa meye kuma laifin sa shi? Sai ya ce li annahu kana harisun ala qatl sahibihi, shi ma iya da kwadayin kashe dan wanda ma ji bai samu ba. An fahimta? Shi ma da ya samu damar da shi zai kisa, niyyarsa ce sai dawo masa. Shi ma wannan dalilin da ya sa makin Allah ce ba diya, shi ma niyyarsa da ya samu damar shi ma ya masa zai. Ana fahimtar wannan? Wannan shi ne abin da malamai suke cewa. Wa an Hasan bin Abil Hasan al-Basri qala haddathana Jundubun radiyallahu anhu fi hadha al-masjid, yake cewa Al-Hasan bin Abil Hasan al-Basri yake cewa Jundub bin Junada kenan ya zantar da mu cikin wannan masallaci. Wa ma nasinahu minhu hadisan, kuma ban manta abin da ya faɗa mana ba. Wa ma naksha an yakuna Jundub kadhaba ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ko bana tunani bana tsoron cewa shi Jundub zai wa manzon Allah ƙarya sallallahu alaihi wasallam. Qala, yace mana qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kana fi man kana qablakum, ya kasance cikin al'umma da suka gabace ku, rajulun bihi jirhul, wani mutum ne yayi rauni, ma'aikin Allah yake ba su labari, wani mutum ya zo kafin zuwan ku, to sai ya samu kansa cikin rauni, yayi rauni mai tsanani a jikin shi, fajaza'a, sai yayi raki, ma'ana ya gaza haƙuri, fa akaza sikinan, sai ya ɗauko wuƙa, fa hazza biha yadahu, sai ya yanke hannunsa da wuƙar. Kai mutanen da akwai jayi mai mata, hannunsa ne yake ciwo, ya kasa haƙuri, ya kasa juriya, kawai ya nemo wuƙa mai kaifi daidai gun ciwon, kawai ya yanke shi. Ana fahimta? Fa ma raka'atid dam hatta mata, da jini ya ɓalle, jini ya dinga zuba, to jini bai tsaya ba har mutumin ya mutu. An fahimta? Har jini ya gale, ya rinjaye shi, ya faɗi, ya mutu. فقال له صلى الله عليه وسلم فقال قال الله سبحان قال الله عز وجل الله تعالى كيشي تبكي من ذن الله كنا عبدي بادرني بنفسه باوانا يارغايني دا كران كانسا معنا ياغزا حقور نين تورو اكر ورانسا هر يغغو تكشي كانسا دا كانسا تو حرمت عليه الجنة الله يشي أفعنا مصنع حرمت مصنع الجنة kaga wannan shine hasara goma da goma kenan ga azabar duniya kuma ga azabar lahira shi yasa duk wanda ya kashe kansa da ganganta ya mutu kafiri ya mutu kafiri ana fahimta shi yasa duk abinda zaka yi ka dinga roƙon Allah ta'ala cikawa da imani ka dinga roƙon Allah ta'ala sabati cikin addini ka dinga roƙon Allah ta'ala ƙarshen ka yayi kyau dan dan adam bai san me ƙarshen sa ba kuma ƙarshen da mai shine abin dubawa innamal a'malu bil kawatib duk ayyuka to ƙarshen ake dauka result din ƙarshen ake dauka da shi ake yin hukunci ana fahimta saboda ka ko jinya mu dinga roƙon Allah ta'ala ya ba mu hakuri wajen curiyar jinya ita jinya da hoganta na tana cikin abin da yake taba imanin mutum tana cikin abin da yake taba imanin mutum dan wa'ansu a harkar jinya wajen neman magani sai su je su kaucewa hanya sai a fada harkar bokaye da matsafa akan wani abu ya same ka kasa jurewa saboda ka jinya tana ɗaya daga cikin musifun da zaka dinga roƙon Allah Allah ya tsare ma imanin ka matakar ta same ka ita karan kanta jinya jarabawa ce kuma ka fara ci gami imani ka fara zunubi ce amma matakar imani yayi rauni ko shi dan ya shiga to babu shakka jinya za ta iya sanadiyar barin imaninka za ta iya sanadiyar raba ka da imani ku duba wannan da jinya yayi ya kasa jurewa ya kasa hakuri har yayi abin da ya jawo ajalin kansa da kansa kuma Allah ya wahayi da kansa yake faɗa manzo sallallahu alaihi wasallam cewa hurrimat alaihi aljanna ko haramta alaihi aljanna ni Allah na haramta masa aljanna ana fahimta wannan shine karshen kitab al-qisas sai kuma kitab al-hudud yanzu sai ayi kiyasi masu hukunci ne za su yi kiyasi ana fahimta din da yanzu ba bayi ba kasuwar bayi a yanzu kiyasi za a yi ya samu mai hukunci alkali a ce to da ana ba da diya in an yi wannan laifi to yanzu kuma babu bawa da za a siya yanta bawa baiwa da za a siya yanta to ya za a yi a nan kiyasi ya shigo ciki sai a yi kiyasin bawa da kuma wani abu a yanzu a yi hukunci a kan wannan ana fahimta wannan shi ne abin da za a yi insha Allah malik shi kitabul hudud an anas bin malikin radiyallahu anhu hudud shi ne haddi abu kaza haddinsa kaza kamar a ce sata in ta cika sharadai haddin ta yanke hannu zina in an kama mutum ta cika sharadai in ya taba aure jefewa in bai taba aure ba bulala dari ana fahimta wannan shine haddi yine hudud wanda ya kashe kai haka kawai da gangan danganganci shi ma hukuncin sa a kashe shi wannan shine haddi to wannan ha hudud din zamu ji yanda malai ya kawo hadisan su a wannan Anas dan Malik yace radiyallahu anhu Allah ya kare da shi qadima unasun min ukulin au uraina wa an su mutane sun zo daga wani guwa ana ce musu ukulin ko uraina fajtau al-Madina, suka zo nan garin Madina. Fa amara lahum annabi sallallahu alaihi wasallam bil liqah, sai makin Allah ya umar, dama sun zo da wata jinya ne, sun zo da jinya a jikin su haka. Sun zo Madina, manzon Allah ya tarbe su ya gansu, sai ya ce to a musu dan tantuna a bayan gari haka, domin jinyar su akwai yiwuwar za ta iya shafar wa'ansu, irin jinyar nan ce wanda wani zai iya iba. Sai ma'aikin Allah ya ce a musu tanti a bayan gari, aka kai su can. Manzon Allah ya bada umarni a haka, wa amarahum an yashrabu min alwaniha wa albaniha, sai hada su da wani mai kiwo cikin sahabban wancan lokaci, yace ga raƙuma nan ka ji su kana kiwo, su suna shan nono kuma suna shan fitsari. An fahimta, fitsari raƙumi iya magani, musamman ulsa, ma yana maganin ulsa, amma aka dan sirka shi da ruwa, kana shan shi iya da ƙarfi ne haka, aka dan sirka shi da ruwa ana sha iya maganin ulsa kwarai da gaske, nonon nata ma iya magani shi ba indai an samu original din mai kyau. Sai ma'aikin Allah ya umarci dinga shan fitsarin raƙumi da nonanta. Suna haka suna haka sai suka fara samun sauki, sai suka fara samun sauki har ma suka warke. Fandalaku, sai suka tafi can inda manzon Allah ya umarni a kai su. Falamma sahu, lokacin da suka warke, suka warke daga wannan jinya, qatalu ra'in nabi sallallahu alaihi wasallam, wannan mai kiwo kai zaga shi ka ashe tunda ake ta'addanci shi wannan. Haka manzon Allah ya tuwo shi daga cikin musulmi, aka kadora kuma baitul mal, aka ce aje kana kiwo, su kuma kai suna amfani da loran raƙumin da fitsarin sa. Haka ma'aikin Allah ya musu, aka yi tai har suka warke. Warkewar da suka yi kuma sakamakon da za su yi, wannan mai kiwo kai saka masa kai shi, ana fahimta, da suka kashe shi sai suka kore raƙuman kuma sau gudu, wasu taƙul ganama sai suka kore raƙuman sau gudu. Fa ja'al khabar fi awwalin nahar, farkon yini sai labari ya zai ke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sha waɗannan mutane fa ga abin da suka yi, wanda ka tura iya kiwo raƙumi suna shan nono suna shan fitsari, to sun kashe shi ba, bayan sun kashe kuma sun gudu da raƙuma. Fa ba'asa fi atharihim, sai manzon Allah ya ce a bisa wunsu, ya tada sahabbai a bisa wunsu. Falam martafa an nahar, rana ta daga can wajen azhar, shikenan sai aka samu nasara. Ruji'a bihim, sai gashi an zo da su gaban manzon Allah, an zo da su an gurfanar da su. Fa amara bihim, sai manzon Allah ya umarci sahabbai. Fa quṭṭi'at aydihim wa arjuluhum min khilaf, yace a yanke hannuwansu da kafafunsu bisa sabani, a yanke hannun dama kafan hagu ko kafan hagu hannun dama, shine a yanke hannu daya na nan barin kafa da can barin. Haka ma ikin Allah yace a musu, an gane ko? Wa summirat ayunuhum, kuma yace a soke idanuwansu, a samu mashi a sassoke musu ido. Wa turiku fil harra, kuma aka bar su a tsakar rana a daure. Yastasquna fala yusquna, suna ta cewa a ba su ruwa a ba su ruwa, amma ma'aikin Allah ya hana a ba su ruwa, haka suka mutu, ana fahimta. Qala Abu Kilaba, Abu Kilaba yake cewa fa ha'ula'i saraku wa katalu wa kafaru ba'da imanihim, waɗannan mutane ba karku ga an musu nau'in hukunci wajen kara uku, an kama su an yayyanke musu hannuwa da kafafu da sabani, sannan an coke musu idanuwa, sannan an bar su har suka mutu. To sai yake cewa laifin da suka yi ba dai bane ba, ana fahimta. Na farko sun yi kisan kai, ana fahimta, sun yi kisan kai na farko. Na biyu kuma a cikin laifin su na biyu, kai na farko sun yi sata, sun yi kisan kai sun yi sata ko, sannan ko me, sannan kuma sun fita daga musulunci bayan da sun yi imani, sun bar musulunci, sun yi kisan kai kuma sun yi sata. Kaga hukuncin farko da manzon Allah ya ce a musu a yanke hannunsu, to hukuncin sata aka musu, ana fahimta, hukuncin mai aka musu hukuncin sata. Hukunci na biyu da ma'aikin Allah ya ce a coke musu idanuwa, to an musu hukuncin kisan da suka yi wancan bawan Allah ne, kuma hukuncin kisan da aka musu suka mutu har lahira, kuma hukuncin sun yi rida sun bar addini ne, ana fahimta. yanda suka yi laifi uku a jere haka ma'aikin Allah ya sa musu hukunciyar uku a jere haka Abu Kilaba ɗaya daga cikin magabata yake faɗa sai yake cewa faqutiyat aydihim wa arjuluhum min khilafin wa sumirat a'yunuhum wa turiku fil harra yastasquna wa la yasquna qala Abu Kilaba fa ha'ula'i sariqu sun yi sata wa qatalu sun kisan kai wa kafaru ba'da imanihim kuma sun kafirci da bayan sun imani wa harabu Allah wa rasula kuma sun yi fito na fito da Allah da manzonsa akaraju al jama'a jama'a dai wasu fito da wannan hadisi hadisi na gaba daga Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud daga Ubaydillah dan Abdullah dan Utbah dan Mas'ud an Abi Hurairah shi kuma daga sahabi Abi Hurairah Allah ta'ala ya kare da shi wa Zaid ibn Khalid al-Juhani da Zaid ibn Khalid al-Juhani Allah ya kare da su annahuma qala cewa su din sun ce inna rajulan min al-a'rabi wani mutum daga cikin larabawan ƙauye a ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fakali yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah an shuduka Allah ina hadaka da Allah illa qadaita bayna bi kitabillah manzon Allah ina hadaka da Allah idan mun zo to ina so kamar hukunci da littafin Allah فقال لقسم الاخر ايه ابوكين حسومن تازا سايشي وهو افكهه من شي دين يافي دين فهمتر الدين سايشي نعم نيما ناغوي بايانكا فقد بيننا بكتاب الله منزان الله كاي من حكمشي ده لتافين الله انا فهمتا واذن لي سي منزان الله يتي تو كاي فارا غباتروا مي اكاي ما كفدي ابين ده اكاي ما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل من ذا الذي تشنا باك اذني فدي ابنده زكا فدا مي تهمرك غا واني دي سيتش ان بني كان اسيفا على هذا بانا ايا بين واني وني كدن سا نا ايكي بيبيا شي با اكو كدن سا دي يكي بين سا ان غاني كو فزنا بمراته دي يكي بيان سا كدن shi kuma wannan yaro sai ya ji yayi zina da matar mutum wa inni ukbirtu anna alabani arrajab ni kuma an bani labari cewa dan nan nawa hukuncin sa shine abai rajamu a jibi shi fafadaita minhu bi mi'ashat shi wancan mai matar sai ya ce in fanshi dana a gunsa da akuyoyi ko tinkiyoyi guda 100 wa walida kuma na hada da baiwa na bashi a matsayin hukuncin da za a yi wa dana bayan yayi zina da matar shi kenan fa sa'altu ahlul ilm sai muka tambaye mu abota ilimi fa akbaruni sai suka bani labari anna alabni juld mi'a wata garib am cewa danka tunda saurayi ne bai taba yin aure ba to ba rajamu za a masa ba abun da ke kan danka matukar an kama shi da laifin zina ko ya tabbata ko shedu to ba jefe shi za a yi ba abun da ke kansa na hukunci a mai bulala 100 shine jaldu mi'a a bulale har sau 100 wata gariba am ko akai gidan birzina yi shekara guda ko akai can wani kauye a tsare shi a ran yi shekara guda wannan shine hukuncin mai zina wanda bai aure ba ana fahimta haka shi wannan mutun ya fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an ce biya wadancin abubuwa sai yazo ya tambaye masu ilimi suka ce a dan kafa ga irin hukuncin da za a yi masa inda hukuncin Allah ne wa anna ala imraati hadha rajul kuma ita matar an ce tunda mata ce ta aure laifin da hukuncin da shine a jefe ta a mata rajul fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah shi sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa ga wanda rayuwa ta take gare shi ne Allah la aqdiyanna bainakum bi kitabillah haqiqa zan yi hukunci tsakanin ku da abin da Allah ya saukar tunda kun ne ma kuma dama aiki na kenan ana fahimta sai yake cewa alwalidatu wal ghanam raddun alayka da dabbobinka da ka bayar guda 100 da baiwarka a dawo ma da kayanka wa ala ibnika jaldami'a wa tagribi'a, danka da yayi zina da matar aure tunda bai taba aure ba amma bulala 100 sannan aje a bakuntar da shi a wani gari shekara guda kare dawo gida. Wa alam ra'atin hadha ar-rajul, ko matarka kai matarka jefe ta zai. Ana fahimta wannan ne hukunci. Sai ma'aikin Allah ce wagdu ya unais li rajulin min aslama alam ra'ati hadha, sai manzo Allah ya tura dan sakonsa kai gaggawa ka je ka samu matar wancan mutum daga cikin banu aslam, ka je ka ne ka je ka samu ta ka ce ta zo ana kiranta. Fa in itarafat farjamaha farjumha, har in ta tafada da bakinta tabbas ta aikata wannan zinar, to hukuncin ta jefe ta kawai. Ana fahimta. Fagada alaiha, shi unai sai jijjifi ya tafi ya same ta. Fa tarafat, sai tace tabbas sun aikata wannan zina da wannan yaro, tabbas sun yi, ta fada da bakinta. Fa amara biha rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa rujimat, sai manzo Allah ya hukuncin aje a jefe ta. Wannan shine hukuncin mai aure idan yayi zina a musulunci, har idan an kama shi da shiru guda hudu ko ya zo yayi ikrari ya fada da bakinsa. Ana fahimtar wannan? Wannan ne kadai dalilin da zai sa aiwa mazana shi hukunci a musulunci. Amma jita-jita ko zato ko ina zargi duk bai ba zai dauka ba. Abu na farko mace ta tabbatar ta furta ta fada, ko namiji ya furta tabbas yayi, ko shedu hudu su gansu ra'ayil ayin, wanda wannan zai wahala kuwa, ko kuma ita mace ta zo da ciki a bincike ta kuma ba ta da miji. To wannan ne dalilin da yake sa musulunci yi wa mutum hukunci mazinaci. Amma matukar ba wannan daya biyu uku ba zai yi ba. Shi yasa aka ce har manzon Allah ya bar duniya ba taɓa yi wa mazinaci hukunci da shedu ba, sai dai da ikirari. Kamar wannan ya ce yayi ai, kamar wata kuma ta zo da juna biyu ba miji ta tabbatar, to da wannan manzon Allah ya dinga hukunta mazinata. Amma ba a taɓa hukunta mazinaci da sheda ba, domin abin iya da wahalar kamawa. Sai kai ka gani ra'ayin ayin suna aikata wannan fasadin, ba wai ka gansu a ɗaki ba, ba ka gansu a kulle ba, ba ka gansu a cikin bargo ɗaya ba, a'a sai idan ka ya nuna ma yanda suke wannan lalata. Bayan ka gani wani ma na biyu ya zo, ko malamai sun ce ba kai ka nemo ba, wani ma hanya ta kawo shi ya gani, wani ma na ukun ya zo haka ya gani, wani ma na hudun ya zo ya gani, kuma su waɗannan hudun a bincika ba wani takun saƙa tsakaninsu da mazinata. Idan da akwai kwanciyar rigima, to shari'a ba za ta karɓi shaidar ba. Duk wannan ana karewa ɗan adam mutuncinsa ne. To yanzu me ye hukuncinka kai da za a ga wani kace mazinaci ne kai da wani dalili? Ka bi ka kafa wannan shaidar, ko ya faɗa ma da bakinsa ya yi ƙirari shi ya yi zinar? In dai ba wannan, inda shari'ar ake ta musulunci, ka ce wani mazinaci ya kai ka gaban shari'ar musulunci, kawo shaidu har guda hudu sun ga iya zina babu, kai ka faɗa da bakinka ya ji kai mazinaci ne, je ban faɗa ba, to sai shari'a ta mai bulala 80 ta horo me yasa yake mai mazinaci. Kuma can ma aka ce idan shaidu uku suka gani, na hudu ya ce kai ni dai wallahi alƙara ga ta malam, na zo na gansu a ɗaki kawai su biyu, ba san abin da suka yi ba. Na zuwa na ga iya ɗaura wannan sun fito daga ɗaki, ba san abin da suka yi ba, ni dai ban gansu ba, amma na ga abin da na gani. To uku ne sai an musu bulala 80, su da suka gani ne sai an bulale su. Wannan shine shari'ar musulunci. Duk kuma hakan ana yi domin kare mutuncin ɗan adam ne, domin a kare ma mutuncinka, a kare ma yancinka. Amma da yawa yanzu zaka ji ana sakar baki, ɓarawo ne, ai mazinaci ne, ai ɗan kaza ne, kawai don saɓani haɗa ku da wani, ko zargi ko wani tunani daban, sai ka ɗora mutum laifin da a shari'ar musulunci iya da matsayi a cikin shari'ar musulunci. Kuma in an ce ka kare kanka, ba za ka iya kare kanka ba. Saboda mu dinga kiyaye bakunan mu yayin kuwa. Malik ya cewa al'asifu shine al'ajir, shi wancan iya bin yaronsa, iya bin wancan mutumin kuɗi na ladan ƙodagonsa bai biya shi ba. Hadisi na gaba, wa anhuma, daga su dai waɗancan sahabbai guda biyu, ƙala suka ce su'ila annabiy sallallahu alaihi wasallam anil ama iza zanat wa lam tuhsan an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da baiwa idan tayi zina ko bata yi aure ba baiwa ce marar aure tayi zina me hukuncin ta qala sai manzon Allah yake cewa in zanat fajliduha har in kun kama ta tayi zina ko ta fada da bakin da tayi zina ita hukuncin ci jiba ne summa in zanat in ta sake wata zinar ta biyu fajliduha ku bulale ta bulala karo na biyu kenan summa in zanat in ta sake zinar karo na uku fajliduha ku sake mata bulala summa bi'uha walau bi dafirin manzo Allah ya ce sanan ku je ku sai da ita koda da igiya ne ka sai da ita ka rabu da ita in dai baiwar ka ce ta je ta yi zina aka mata bulala ta sake zina karo na biyu aka mata bulala sai na uku aka mata bulala to manzo Allah ya ce ka je ka sai da ita ka rabu da ita koda igiya za a ba ka rabu da ita ka je ka bar ka rabu da ita na'am eh wai domin kankantar matsayinta da kuma rashin darajarta ma'aikaci ka je ka sai da ita koda igiya za a baka ya zamto cinikin igiya za a baka ba da ita ka bayar haka ma'aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam domin kusan babu alkhairi a tattare da ita kenan qala ibnu shahab yake cewa wala adri abad athalisa aw rabi'a manzan ibnu shahab yake cewa ban sani ba bayan zinata ta uku za a sai da ita ko bayan ta hudu an fahimta tunda ma'aikin Allah an zo tayi zina ce a ji mata bulala an sake dawa tayi kuma ta bulala an sake dawa tayi kuma ta bulala sai ce to in kuma ta sake yi ka je ka sai da bai wannan ka rabu da ita kawai ko za a ba ka kankanin farashi a kanta ko za a ba ka bai kai abin da ka siye ta ba to ka sai da ita kawai kai ko da igiya za a ba ka ka rabu da ita ka rabu da ita to shi ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasafir hini alhab adafir kai alhab عن ابي هريره daga sahabi abi huraira Allah ta'ala ya kare da shi alai ke cewa atara julal min almuslimin rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid wani mutun ya zo daga cikin musulmai ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci fanadahu sai kira manzon Allah yace ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace inni zanaitu ya fada da bakin sa cewa ni fa nayi zina da bakin sa san ya fada fa a'rada anhu sai manzo Allah ya kauda kai kaman bai ji ba an gane ko fa tanaha tilka a waje sai sake dawowa ya fuskanci manzon Allah ya sake maimaita kalmar manzon Allah ni fa nayi zina fa kala ya rasulullah inni zanaitu ya kara maimaita wannan kalmar fa a'rada anhu manzo Allah sake kawar da kansa kamar bai ji shi ba hatta sanna zalika alaihi arba'a marran har sai da wannan mutun ya faɗi wannan maganar gaba da gaba da manzo Allah sau hudu in manzo Allah ya kawar da kai sai ya ji gaban sai sake faɗa manzo Allah ya kawar da kai kawai bai ji shi ba sai ya sake zagayawa ya tarin manzo Allah ya faɗa masa wannan an fahimta talamma shahida ala namsi arba'a shahadat lokacin da ya shedarwa kansa har sau hudu iya faɗa da bakin sa da'ahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya kirawo shi yace zo to bawon Allah zo fa kala sai yace da shi abika jununun anya ba ciwon hauka da tare da kai ana fahimta anya hankalinka kalo kuwa kana da cikakken lafiya kuwa kala la sai yace wala ban da ciwon hauka lafiya kalo nake fa kala fa hal ahsinta cewa kana da aure kala na'am sai yace yana da aure ana fahimta fa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce da sahabbai izhabu bi farjumu ku tafi da shi bayan gari ku je ku tona rami ku binne shi ku jife shi sai ya mutu to kun ga wannan ita shari'ar musulunci wai ba so take kai laifin ta kama ka ba har ma hanya take baka ka samu mafita kaga wannan mutum da ya faɗa sau ɗaya da manzon Allah ya kauda kansa da ya tafi su shiga da ya sake faɗa na biyu da ya kauda kansa da manzala ya kauda kansa da ya tafi ya bar manzala da shikenan ana fahimta amma sai da haka har sau hudu kuma manzala mai tambayoyi an ya lafiyar da karo kuwa da ya ce a wala manzala ina da matsala ya ja da bi ba za mu hukunci ba kuma an ce sai da ya tambayi dangin sa ma ya ce ina dangin sa suke a kawo su an ya ku dan wannan na ku iya da hankali kuwa ba wani ciwo ta tare da ce a lafiyar sa kala wallahi ba ko sannan ma'aikaci ya ce to aje a masa wannan hukunci ana fahimta yace fa zahabu bihi farjimu ko tabbata yake kudi bishi qala ibnu shahab zuhuri yake cewa fa akbarani abu salama bin abdurrahman abu salama dan abdurrahman yace da ni annahu sami'a jabir bin abdullah shi abu salama bin abdurrahman yace yaji jabir dan abdullah radiyallahu anhu yace ya kula yana cewa kuntu fi man rajamahu ina cikin wanda suka je bishi inji jabir yace dani a cikin masu jefe shi an gane ko farajamnahu bil musalla muka je kamar filin idi ne musalla can bayan gari muka je muka tona rami muka sashi muka dinga jifan sa falamma azlaqatul hijara haraba lokacin da dutse ya fara ratsa ya fara jin zafin jiba ko sai ya fito ya gudu an gane ko fa adrakanahu bil harra farjamnahu ya muka bishi a guje inna jabir muka je wani gunda ya gudu muka riske shi a can muka kama shi sannan muka je bishi mutu da suka dawo suke fada manzon Allah ce to da ya gudun bai sauka bishi ku jane shi mana haka manzon Allah ya ce da su lokacin da ya gudun bai sauka bishi shi fa ya kawo kansa ba da ya gudun sai ku rabu da shi ai manzon Allah ya dinga musu fada me yasa ya gudu ka bishi me yasa ka bishi manzo Allah ya nuna wannan bin da suka masa kama shi suka jefe shi kuskure suke suna fara jifan sai dai ji zafi ya fito ya gudu kai ku rabu da shi ana fahimta to wannan shine hukuncin musulunci musulunci baya son tsananta kuma baya son bin diddigin mutum har ka gano laifin sa musulunci ba da wannan manufar yazo ar-rajulu shi mutumin da yazo yace mai hukunci sunansa Ma'iz bin Malik suna sakira wa rawa qissatahu Jabir bin Samura wa Abdullah bin Abbas wa Abu Sa'id al-Khudri wa Buraida bin Husayb al-Aslami wadannan mutane wadanda sun kawo kisar wancan bawan Allah hadisi na gaba an Abdullah bin Umar radiyallahu anhu daga sahabi Abdullah dan Umar Allah ta'ala ya kare da su annahu qala shi Abdullahi dan Umar yace innal yahuda ja'u ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yahudawa sun zo nan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko fa zakaru lahu hiska bashi labari suka ambata masa anna ra'atan minhum wa rajulan zanaya suka ce da wani da wanci a cikin mu sun yi zina ya rasulullah فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمنزن الله صلى الله عليه وسلم يكي تشيدسو ما تجدو في التوراة تو قوتن ده يهودا واني مبيا التوراة ميهوكا ساموهو كنتي مزنا چي التوراة اللتابين ونا التوراة ونهو كنتي هوكا سامو نمزنا چي في شعن رجل اقوي جيب يواء اتشكي اللتابين كم يده هو كنتي اتشكي اقوي جيب اكوباو فقالوا tafdahum wayjilidun iska ce mu alittafi muna attaura hukuncin mazunaci a kunyatar da shi ma'ana a tarahi gaban jama'a a dinga zagin sa ana dungurin sa sannan kuma a ji mai bulala wannan shine hukuncin mazunaci suka ce a cikin littafin su qala abdullahi bin salam sai ya kazzabtum ƙarya kuke ba haka bane inna fiha ayatu rajm a attaura ma akwai ayat jefewa ga mazunacin da ya aure fa ataw bit taura fanasharuha sai manzo Allah ce a kawo attauran a bude ta a nuna go da aka zo da attauran aka bude fa waza ahaduhum yadahu ala ayatul rajm sai dai he sa hannunsa sai danne gunda ayatul rajm take sai danne ma'ana kar a ganta kenan fa qara'a ma qabla hawa wa ba'daha sai aka karanta ayat dake kafinta da kuma da ayat dake bayan sai aka tsallake ta ba a karanta ta ba ana fahimta فقال له عبد الله بن سلام سي عبد الله بن سلام يجي ارفع يدي ارفع يدك دغا هنونك دغا اندك دغا فرفع يده دي دغا هنونسا فاذا فيها ايه الرجم سي غا ايه الجيفا نان ا cikin littafin atawa ana fahimta فقال صدق يا محمد سي يجي kai gaskiya ya muhammad fa amara bihi man nabiy sallallahu alaihi wasallam farajama sai manzo Allah ya ce tutun da sun taba aure kuma suka yi zina a fitar da su aje a jefe su qala fara'aytu rajul yajtana 'ala al-mar'a yaqiha al-hijara yace shi da idonsa ya ga shi mutumin namijin iya kuya a bayan macin domin kada dutsin jifan ya same shi amma duk da haka sai da ka jefe su aka masa rajam yajtana shine yanhana iya kuya a bayan ta ka jifa ya same shi ar-rajul alladhi wada'a yadahu ala ayati rajul wannan mutumin cikin yahuda wanda ya sa hannunsa ya danne ayar jefewa cikin at-taura shine abdullahi bin suriya sunansa kira an abdur an abi huraira radiyallahu anhu daga sahabi abi huraira Allah ta'ala ya kare da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace law anna rajulan aw qala imra'an dade a ci wadade wani mutumi ittala alayka bi ghairi izni ya leka gidanka ba tare da izinin ka ba ha kawai kana zo na gida kawai ne leko gidanka bai ma izini ba fahazzaqtahu bihasatin kuma kai mai jiba da tsakuwa fafaqat aynahu kuma ka jefe idan sa harka fasa mai ido ko ka zuba mai da ido to ma kana alayka min juna ba wani laifi a kanka ba wata diya a kanka haka kawai mutum baka san shi ba baka bashi izini ba ya leko gidanka in Allah ya taimake ka da wani dutse a kusa da kai ko wata muce muce ko wani guntun icen bakin wuta manzala ce kai mai jiba ko da idan suka sabar ba wani abu a kanka ba wani abu a kanka ana fahimta kun ga wannan musulunci ya nuna mana girma da daraja da kimar gida a musulunci shi yasa aka ce kowaye duk yanda kuke da mutum to kar ka yi gidansa sai kai salama kuma ya baka izini la tadkhulu biyutan ghayra biyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala aliha har sai kun yi salama kuma kun nemi izini in ka nemi izini an ce a ba yanzu ba ta koma kawai ko gidan waye kuwa to wannan shine hukuncin musulunci amma yanzu a galibiya boko da yahudanci ya mana yawa mutum wai dan kun yi course da shi a jami'a course mai dinka ne ko zan ganya falan matarka baka sani ka dawo ai da wala da zuwa na mako yazo mun dade da shi a gida sai da na faɗa ma labari kuma waya bai mirge wani wannan duk ba daidai bane ko kaninka ne da kuke uwa ɗaya uba ɗaya an ce nemi izininka ballanta na wanda ba shi ka'idar gida a musulunci sai da izininka sai da amincewarka idan mutum zai shigo shine ka'ida a musulunci Allah ya samu dace mun zo ƙarshen kitabul hudud kuma za mu tsaya a nan lokaci yayi idan Allah ya kawo mako mai zuwa za mu tashi babu haddu sarika babi da zai magana game da haddin sata insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda ne kuskure ko ta taban harshe mun roƙon Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu Allah ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu Allah ya sa da mu da su aljanna ce makomarmu Allah da mu da yaranmu Allah ka shirya da mu tafarki madaidaici Allah ka shirya da mu tafarki madaidaici Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala ka bamu da muna mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa mai alkhairi Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah ka dade mu da lafiya da imani Allah ta'ala muna roƙonka wannan kuncin rayuwa da ake ciki Allah kama na ƙarshen sa ya Allah wannan tsadar rayuwa da hawhawan farashi da ake cikin sa ba kakkautawa Allah ta'ala kama na ƙarshen sa Allah ka zuba wannan musibar ruwan sanyi ya Allah Allah duk inda shine usul ko shine asalin wannan musiba ya Allah ka kashe ta daga asalinta ya Allah ya Allah ka haƙe wannan musiba da kanka ya Allah kamar maganin ta rabbul alamin Allah ka tausaya wa bayinka ya Allah ya Allah ka tausaya wa bayinka ya Allah ka laddafa mana ka sanyaya mana ba dan halin mu ba ya Allah Allah kada kama mu da zanuban da wawayen cikin mu suke aikatawa Allah kai Allah ka sassauta mana ya rabbul alamin muna addu'a wannan shekarar musulunci da muka shigo yau Allah ta'ala ya haɗa mu da alkhairin cikin ta abubuwa da za su taso cikin ta na sabani ko rashin daidai Allah ya kauda mu a kansu Allah ta'ala muna roƙon ka shekarar da muka yi bankwana da ita abinda muka yi na daidai cikin ta Allah ya karɓa mana ya Allah kuskuren da muka yi cikin ta Allah ka yafe mana jarrabawa da muka tsinci kanmu cikin wannan shekara da ta gabata Allah kada ka nuna mana irinta ya Allah Allah kar ka maimaita mana wannan jarrabawa ya Allah Allah ka samu ci jarrabawa da kai mana da kanka ya Allah Allah ka samu lafiya mu gama lafiya wanda ya asasa wannan masallaci muna mai addu'a Allah ya karba ayyukan sa na alkhairi Allah ya ji kan mahaifansa da namu Allah ya shirya da zuriyarsa da tamu hanyoyin neman sa Allah ya inganta masa su Allah ya bashi tsaro da kariya da mu gaba daya Allah ya amsa mana ayyukan mu na alkhairi masu taimakon addini a duk inda suke Allah ya karba musu masu yi mana zagon ƙasa cikin addini duk inda suke Allah kai mana maganin su. Allah ka samu lafiya mu yi lafiya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.